a wani mataki na takaita yaduwar cutar alaƙaƙai ta coronavirus. Gwamnatin Najeriya ta hana jami'an tabulaguro zuwa ƙasashen China, Amurka, Britania, Japan, Switzerland da Netherlands. Sauran ƙasashen su ne Iran, Norway, Faransa, Korea ta Kudu, Jamus, Italiya da Spaniya. To amma bisa ga dukkan alamu wannan mataki bai gamsar da mafi yawan ƙwararru kan kiwon lafiya a ƙasar ba. Professor Isa Sadiq Abubakar shine babban daraktan cibiyar da ke kula da ayyuka da bincike kan cututtuka masu yaduwa na Jami'ar Bayero.
Hanya ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya hana yaduwar wannan cuta ta coronavirus babu shakka hadda cewa a hana taro na al'umma da kuma shigowar mutane waɗanda watakila suna ɗauke da wannan cuta. Kaga kenan hanyoyin shigowa ƙasar nan kamar filayen jiragen sama da kuma na ƙasa na inda ake shigowa da motoci da kuma na jirgin ruwa inda aka san cewa mutane za su zo daga wasu ƙasashe dole ne sai an ɗauki matakai akai. Tunda har mun fara ganin cewa mutanen da ke shigowa daga ƙasashe daban-daban tun ana na Italy har an zo daga ga wasu ƙasashe kamar su America da Ingila yanzu mutane suna shigowa ana gani kuma suna dauke da wannan cuta ya kai matakin da mu ma ya kamata kamar yadda wasu ƙasashe suke yi mu toshe hanyoyin shigowa a hakura zuwa wani lokaci domin kuwa zai rage yawan mutanen da za su shigo dauke da cutar.
Na tambayi Dr. Nasiru Sani Gwarzo wani ƙwararren likita a Najeriya ko mai zai ce dangane da wannan cece kuce da ake ta yi kan rufe border.
To shi al'amari na corona akwai matakai daban-daban da ake kaiwa. Akwai kasashe da suka riga suka kai mataki na uku shine matakin da ake kira yaduwar cutar a cikin al'umma wato community transmission. To duk kasar da ta kai wannan mataki akwai hadari idan aka bar ƴan wannan kasa suna shigowa kasashe daban-daban. Saboda haka duda ba lalle ne a ce gwamnatin tarayya ta rufe iyakoki ba. To amma ya kamata a rufe iyakoki da ƙasashen da suka kai wannan mataki na community transmission ko kuma wani adadi na yawan masu wannan cutar. A gaskiya akwai hikima idan gwamnati ta yi haka. Matakin tafiya shi ma wannan mataki ne wanda gwamnati ta ɗauka wanda yake ya dace. Akwai ƙasashen da yanzu sun hana zirga-zirga tsakaninsu da wasu ƙasashen. To amma tunda sun bari da Najeriya hakan zai iya bude kofa wani maimakon ya tafi kasar da yake da niyya direct ta wata Najeriya domin su samu damar shiga waccan kasa. To kaga irin wannan mu kuma zai haifar mana da barazana. Irin hakan za ta iya faruwa ga matafiya masu dogon zango. Saboda haka idan gwamnati ta kai la'akari da irin waɗannan matakai ta ɗauki matakan da suka dace yana da kyau.
Ganin ya zuwa yanzu an sami wasu mutanen da suka shigo Najeriya da wannan cuta ta alaƙaƙai. Anya ba za a ce an makaro ba, hankoran da wasu 'yan kasar ke ta yi na rufe kan iyakokin. Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Ba a makaro ba har yanzu tunda ana iya tara boda a kowane lokaci yanda aka tara boda shinkafa da safa kawai aka tashi aka ce an dena. To wannan ma yanzu idan shugabannin Najeriya suka ce a tsayar za a tsayar kasashen da suke makutaka da mu caji ma ta tsayar Ghana ta tsayar kowa ya tsayar saboda a tsaya a tabbatar cewa tsayarwan a duniya shi ma taimakawa ne a yaki wannan cuta. So ina fata shugabannin mu na Najeriya za su gane muhimmancin rufe boda saboda cuta hana wasu shigowa ta jiragen sama da ragowar hanyoyin shigowa saboda ana tsoron cuta ta yaɗu ne. In America za ta hana Ingila shiga ƙasarta to ban ga ƙasar da za ta iya hana wata shiga ƙasarta ba a gaskiya.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Sa'ad Usman ya ce akwai fa ababen da ya kamata a yi la'akari da su kan wannan batu na rufe kan iyakokin ƙasar.
Idan an ce za a rufe border Najeriya a ce land da kuma iya da kuma ta ruwa, idan an ce za a rufe gaba daya yaya tattalin Najeriya za ta zama, ya mutanen mu za su iya daure wannan abun na dan tsawon lokaci ko kuma gajeren lokaci? To shine abun da za a gani, don akwai mutane waɗanda a Najeriya sai sun fito za su je su nemi abin da za su ci. Amma kuma na fari shine batun rai shine fari kafin ma ai maganan abinci da sauransu.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.